Muryar Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke kan gabatar da wannan shirin na rana a yau Talata 15 ga watan Maris a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Wasu shugabannin yankin nahiyar Turai uku sun kama hanya zuwa Kyiv babban birnin Ukraine. Yayin da ake shirin zaman sasanta rikicin a Belarus. Adadin sabbin waɗanda ke kamuwa da cutar COVID-19 a China yana ƙaruwa a wasu yankuna.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jihohi bakwai a Najeriya, ciki har da birnin tarayya Abuja, na fuskantar rashin wutar lantarki sanadiyar rugujewar cibiyar wutar lantarki ta ƙasa. Abin da ya sa wasu yin kira ga gwamnatin tarayya da ta sake duba harkar sayar da hannun jarin wutar lantarki a ƙasar.
Kaman kwana uku da suka wuce na zo zan saka katin wuta, da in kowane 1,000 zai baka 18 unit, yanzu ya koma 15.5 yake baka. Babu bayani, haka kawai an ƙara kuɗin wutan sai dai kai ta mamakin ya ake. So ya kamata ya duba hannun jarin da aka saida, shin ana abin da ya kamata?
Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin ƙasar Algeria ta haramta fitar da kayan abinci zuwa ƙasashen ƙetare, lamarin da ya janyo fargaba ga jama'ar jihar Agadez a Niger, inda kusan kashi 70 cikin 100 na abincin da jihar ke amfani da shi daga Algeria ake shigo da shi. Sannan kuma za ku ji cewa a yau Talata wasu 'yan bindiga sun afka wani kamfanin sarrafa tumatir a garin Ngaski da ke masarautar Yawura a jihar Kebbi, bayan da suka ba da sanarwar zuwansu. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafa da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Baballa Hafiz ya shirya zai kuma gabatar. Amma da farko za mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Wasu shugabannin yankin nahiyar Turai uku sun kama hanya zuwa Kyiv babban birnin Ukraine, yayin da dakarun Rasha ke ci gaba da lugudan wuta a birnin da wasu sauran biranen ƙasar. Makonni kusan uku bayan da Rasha ta kaddamar da mamayarta a ƙasar, wasu hare-haren sama da Rasha ta kai da sanyin safiyar yau Talata, ciki har da wani da ya fada kan wani rukunin gidaje, sun kashe akalla mutum biyu. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ayyana dokar hana fita ta tsawon sa'a 36 wacce za ta fara aiki daga daren yau Talata. Prime Minister ƙasar Czech Petr Fiala ya bayyana cewa za su kai ziyara birnin na Kyiv tare da Prime Minister Poland Mateusz Morawiecki da kuma Prime Minister Slovenia Janez Janša a matsayin wakilan kungiyar tarayyar Turai, domin halartar taron da za su yi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da Prime Minister Denis Shmyhal. Kungiyar tarayyar Turai ta ayyana sabbin takunkumai a kan Rasha, waɗanda suka hada har da haramta yin cinikayya da kamfanoni mallakar gwamnati, ko saka wani sabon hannun jari a ɓangaren sayan makamashi daga Rashar, sannan sun tsaurara ƙa'idojin cinikin kayayyaki na alatu. A yau ne kuma ake shirin zaman sasanta rikicin na Rasha da Ukraine, duk da cewa dakarun Rashar sun zafafa hararen da suke kaiwa kan birnin Kyiv da sauran manyan biranen ƙasar. An dai gaza cimma wata matsaya a wani zaman sasantawa da aka yi a jiya Litinin ta kafar bidiyo, maimakon gaba da gaba da aka saba yi a ƙasar Belarus. Wakilin Ukraine Mikhailo Podolyak ya wallafa a shafin Twitter cewa ana kan tattaunawa, amma kuma abin ya citira. A ranar Lahadi, jami'in na Ukraine ya nuna alamun za a kai gagaci a zaman tattaunawar, inda ya ce Rasha ta saurari bukatunsu kuma ta fara magana mai ma'ana. Sakataren yaɗa labarai a fadar White House Jen Psaki ta faɗa manema labarai cewa Amurka na goyon bayan zaman sulhun da ake yi, amma ta zura ido ta ga ko Rasha na da niyyar dakatar da hare-harenta tare da kasancewa a teburin sulhu a lokaci guda. Adadin sabbin waɗanda ke kamuwa da cutar COVID-19 a China ya ninku har sau biyu a ranar Talata, yayin da ƙasar take fama da ɓarkewar annobar a wani yanayi da bata taɓa gani ba tun bayan ɓullar cutar shekaru biyu da suka gabata. Hukumar kula da lafiya a ƙasar ta ce an samu sabbin mutum 3,507 da suka kamu da cutar cikin sa'a 24 da suka gabata, adadin da ya haura mutum 1,337 da aka gani a ranar Litinin. Hauhawar adadin ya sa hukumomi a arewa maso gabashin ƙasar ta Sin sun saka jerin matakan kare yaduwar cutar. Jami'ai a lardin da ake kira Jilin sun hana jama'a a yankin yin tafiye-tafiye a ciki da wajen lardin, wanda shi ya fi kowane yanki matsalan masu kamuwa da cutar. Akalla mutum miliyan 9 aka tilastawa zama a gida a yankin Changchun fa da gwamnatin lardin na Jilin. A can kuma kudu maso gabashin lardin da ake kira Guangdong an rufe kamfanonin kere-kere na fasahohin zamani a birnin Shenzhen wanda shine cibiyar da ake sarrafa kayayyakin kere-kere a China a wani mataki na dakile yaduwar cutar. Shenzhen yanki ne da ya hada iyaka da birnin Hong Kong wanda yake da yar kware-kwaryar yancin gashin kai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kafin ku ji karshen labaran duniyar zamu leka bangaren rahotannin mu. A karo na biyu cikin watanni biyu da kusan rabi aka samu rugujewar cibiyar wutar lantarki ta ƙasa a Najeriya abinda ya haifar da daukewar wuta a jihohi bakwai ciki har da birnin tarayya Abuja. Wannan matsalar dai ta janyo kiraye-kiraye ga gwamnatin tarayya da ta sake duba harkar sayar da hannun jarin wutar lantarki da aka yi a ƙasar. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta yi nazarin wannan batu ga rahoton da ta aiko mana.
Jihohin da abin ya shafa sun hada da Lagos, Enugu, Kaduna, Abia, Anambra, Ebonyi, Imo da kuma birnin tarayya Abuja. Tabbacin rugujewar cibiyar wuta ta ƙasa ta bayyana ne a wata takarda mai dauke da sa hannu mai magana da yawun kamfanin wuta ta Lagos, Shagun Kosoko, da dukkan waɗanda ke sayan wuta ta hannunsu cewa an samu matsala a cibiyar wutar lantarki ta ƙasa kuma ta shafi waɗannan jihohin. Wata mazauniyar unguwar Asokoro a babban birnin tarayya Abuja, Fatima Abubakar, ta koka akan yanayin da shiga a lokacin da ta tafi sayan katin wutan lantarki.
Kaman kwana uku da suka wuce mu nazo zan saka katin wuta, da in kowane 1000 zai baka 18 unit, yanzu ya koma 15.5 yake baka. Babu bayani, haka kawai an ƙara kudin wutan sai dai kai ta mamakin ya ake. So ya kamata ya duba hannun jarin da aka saida shin ana abin da ya kamata koko, saboda gashi ma kana sayan katin ma babu wutan. To da wanne jama'a za su ji?
Shugaban kungiyar kare haƙƙin masu amfani da wutar lantarki a Najeriya,
wato Najeriya Consumer Protection Network a Turanci,
Kola Olabiyo, ya ce wannan hali na rashin wuta ya sa kungiyarsa ta aike wa shugaba Muhammadu Buhari takarda ta musamman
akan yadda ake fama da rashin wutan lantarki, domin akwai abin dubawa a harkar sayar da hannun jarin baki daya.
Muna so shugaban kasa da Allah da Annabi sallallahu alaihi ya amfani da karfin shi e jara mana magana wuta in abun talakawa su. Muna sha wuya shugaban kasa ya yi kokarin sa. Ya yi cement project, ya basu kudi, ya basu World Bank, ya basu kudi daga TBN. Ako uta align na generation sun ki basu doka uta umba. Muna ciki baban damuwa.
Amma mai ban shugaban ƙasa shawara a harkar manyan ayyuka, Ahmed Zakari Santurakin Kazaure, ya ce gwamnati tana aiki tukuru wajen magance matsalar.
In an duba me ke faruwa da kayayyakin kudinsu da tsadansu da ake hadawa a samu kudin wutan, in kudin wutan ta yi yawa za a rage ta, in ta yi kadan za a kara ta, na daya duk wata shida sai an duba ta, dan ba a so cikin dokar wani ya cutu ko a zalunci wani, ko su ɗan kasuwan su ci da yawa ko kuma jama'a a caje su da yawa. To magana ta farko shine duk wata shida ana dubawa, bai zama na wani sabon labari da sai an ta tsalle-tsalle akai ba. Na biyu kuma yanayin abubuwan da muke gani da rage kudin gas da muka yi da ƙarin wuta da ake so a samu, tunaninmu kudin wuta zai ci gaba da sauka ba ƙaruwa ba.
An kwashi makonni biyu ana fama da rashin wuta a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Abin jira a gani shine irin matakin da mahukunta za su dauka domin biya wa masu amfani da wutan lantarki bukatunsu na yau da kullum. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoton, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniyar.
Wata kota a India ta jaddada hukuncin haramta saka hijabi a makarantu da kwaleji-kwaleji da ke jihar Karnataka a kudancin kasar. Hukuncin wanda aka yanke a yau Talata ya biyo bayan koke da wata kungiyar matan musulmai ta kai, inda ta kalubalanci haramta saka hijabi a ajujuwan jihar ta Karnataka, wacce jam'iyyar Hindu ta Bharatiya Janata mai kishin kasa take mulki. Ana fargabar wannan hukunci zai iya ƙara zafafa matsalar bambance-bambancen addini a kasar ta India, wacce masu suka kan ce ana nuna wa musulmi da suka kasance marasa rinjayen da suka fi yawa a kasar wariya. Hukuncin har ila yau zai iya yin tasiri akan sauran jihohin kasar da dalibai ke saka hijabi a aji. Takaddamar saka hijabin ta taso ne a jihar ta Karnataka bayan da hukumomi a wasu makarantun share fagen shiga jami'a suka hana wasu dalibai mata su shida shiga aji tare da hijabi. Lamarin ya sa dalibai musulmi suka fara zanga-zangan nuna cewa ana take musu haƙƙi. Abinda gefe guda kuma ya haifar da wata zanga-zanga bangaren matasan Hindu a matsayin kishiyar zanga-zangar da dalibin musulmai suka yi. Duk da cewa ƙura ta lafa a Jabal Mun da ke yankin yammacin Sudan a Darfur da rikici ya haddasa mutuwar mutum 19. Wata ƙungiya mai taimakawa 'yan gudun hijira ta ce har yanzu ana zaman ɗaɗɗar a yankin. Kakakin ƙungiyar Adam Rijal ya faɗa a shirin rediyo na South Sudan in Focus na muryar Amurka cewa akwai wuya iya faɗin abin da zai iya biyo baya. Wani kwamitin likitocin Sudan ya faɗa a ranar Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu a yankin na Jabal Mun a watan Maris ya kai 35. Da wasu 'yan bandiga suka farwa fararen hula tare da ƙona wasu ƙauyuka. Shugaban hukumar da ke ba da tallafi ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan, Volker Perthes, ya fitar da wata sanarwa inda ya Allah wadai da lamarin.
A gaida Muhammad Lalo da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Shugaban kasar Algeria Abdelmadjid Tebboune ya haramta fitar da kayan abinci daga kasarsa zuwa kasashen ƙetare a daidai lokacin da ake fuskantar tashin farashin kayan abinci. Tuni dai wannan matakin ya haifar da fargaba a zakatan jama'a a Agadez da ke jamhuriyar Nijar, duba da cewa kashi 70 cikin 100 na abincin da jihar ke amfani da shi daga Algeria ake shigo da shi. Wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da ake kusantar azumin watan Ramadan. Ga rahoton da Hamid Muhammad ya aiko mana.
Kayayyakin abincin da Algeria ta haramta fitar da su sun haɗa da sukari da mai da taliya da garin sumul da kuma sauran nau'ika na abincin da ake sarrafawa da alkama. Al'umma a jihar Agadez na tunanin halin da za su tsinci kansu a ciki ganin yadda jihar ta dogara da ƙasar Algeria wajen shigo da kayayyakin abinci, lamarin da ya sa jama'a Agadez musamman ma magidanta ke rige-rigen sayan abinci saboda fargabar tashin farashin kayan abinci a kasuwannin jihar. Ga dai wasu iyalai da suka je kasuwa domin yin tanadi a nan gaba.
Sunana Abubakar, kanin na zo kasuwa ne ni dan sai kayayyaki na saboda naji matakin da shugaban Algeria ya doka, saboda shine yanzu ni ma na shigo kasuwa in samu in sai sai kaya wanga matakin da ya doka. Mu ne talaka abun za shafuwa. Yanzu dai na zo in sai sumul da fulawa da mai da sukari, su ne dai yanzu dai abubuwan da na zo in sai, saboda na san su ne abubuwan da a yanzu ma ba tabo ba suke to balle ga dada anci yanzu ba shigowa ba za su.
Sunana Malam, wanga al'amari ya girgiza mu kwarai da gaske. Matsayin mu na magidanta, na zo ne yi kokari in san abin da za ni tanadawa saboda zuwa gaba. Amma akwai fargaba, akwai ba da tsoro cikin wanga al'amari. Na sai mai, na sai makaroni, na sai sharba in tanada saboda ba a san abin da gaba za ta yi ba. Kaga abu akwai ba da tsoro.
Kashi 70 cikin 100 na abincin da jama'a ke amfani da shi a jihar Agadez ana shigo da shi ne daga ƙasar Algeria, a cewar shugabannin 'yan kasuwa na jihar Agadez da ke shigo da kayan abinci daga ƙasar ta Algeria. Wannan matakin ba karamin illa zai yi wa 'yan kasuwar ba. Aminu Waje, shugaban 'yan kasuwa da ke shigo da kayan abinci daga ƙasar Algeria.
Shugaban Algeria ya hana hitowar kaya daga Algeria. Abin da zai kawo mana nakasu cikin wannan hana hitowar kaya bai da iyaka, misali shina da yawa. In ka dauki misali a yau zaman da muke yi tsakanin mu da Algeria, amfanin da Algeria ke kawo cikin kasar Niger bai da misali bangaren kawo kaya abinci. Dan haka yanzu wannan abinci da aka hana kawo shi in ba sa aka yi ba zai haddasa abubuwa da dama wanda yake na hawa kayayyaki.
Wannan matakin da kasar Algeria ta dauka na zuwa ne a daidai lokacin da ya rage makonni a soma azumi wata Ramadan, lokacin da iyalai suka fi wadata kansu da abinci. Kuma mataki ya zo ne a daidai lokacin da jama'a ke fuskantar matsin tattalin arziki. Muhammad Abubakar, shugaban kungiyar da ke yaki da tsadar rayuwa a Agadez.
Rashin daɗin shi guda biyu ne. Na farko zo ta bangaren mutane ba su da kuɗi, kuma na biyu ga azumi ya tunkaro. Dama wani wuri faɗuwa ta biyu da zan dama a duk lokacin yanzu ruwanga ana samun hawa kawo masarufi, to balle kuma ka za samu a yan kasuwa hanya ce da yake daman su ta gyara su. Tunda can dama ana zaman lafiyar ma kan na shigowa ya kare da hawa farashin ka surzu a wanga lokaci, to balle kuma yanzu wanga abu da zo.
masu sharhi na ganin lokaci yayi da kasar Niger za ta daina dogaro da wasu kasashe wajen samun kayan abinci tare da nema ga gwamnatin kasar Niger na nemo ma jama'ar ta mafita kan irin halin da al'ummar za ta tsinci kanta a ciki mani amma mai sharhi ne kan batun da ya shafi kasa da kasa
in kana dogaro da makwabci wanda sai shi tana da abin da ya noma da shi kai zaka amfani in ya gaba isa shi sai rufe kenan tana yiwa sun ga ana fudda abinci ne sun ga kamar su ba ya gyara su ba su karfe tun yanzu mun fara ji ga jikin mu don gaskiya ko yanzu magidata sun san akwai matsaloli a barka ga mai shi kade mu nan wanga abin aljiya ya shafi Niger amma ya shafi jiha a Gadas gwamnatin kasa gwamnatin jiha sai diba wanga abu da idan rahama su san su je su yi nagosan wannan kasar a dibi wanga abu da idan rahama don gaskiya zai iya illata mutane sosai
jihar Agadas wacce makwabciya ce ga kasar Algeria ta dogara da kasar wajen samun abincinta Hamid Mahmud murya America daga Agadas jamhuriyar Niger
A gaida Hamid Mahmud da wannan rahoton. Yanzu kuma zamu leka arewa maso yammacin Najeriya. Da safiyar yau Talata, ƴan bindiga suka afka wani kamfanin sarrafa tumatir na biliyoyin naira a garin Ngaski dake masarautar Yawura a jihar Kebbi, inda har da ƴan kasar China a cikin ma'aikatan kamfanin. Lamarin dai ya sa wasu ƴan Najeriya mamakin yadda ƴan bindiga ke sanar da zuwansu su kuma cika ransu babu babbaka idan suka je wuri. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
‘Yan Najeriya da ke biye da bayanan yadda ‘yan bindiga ke aikata ta'asar su a sassa daban-daban na arewacin ƙasar na ci gaba da mamaki yadda matsalolin ke ci gaba da wanzuwa duk da matakan da ake ɗauka na daƙile ayyukan na ‘yan bindiga. Wannan karon wani makikin kamfanin sarrafa tumatir da ke garin Engaski a masarautar Yauri a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya ne ‘yan bindiga suka aukawa inda ɗaruruwan mutane ke aikace-aikace ciki har da ‘yan ƙasar China. To sai dai ‘yan bindigar sai da suka bayar da sanarwar zuwan su garin Engaski kwanaki uku kafin zuwan nasu abinda ya sa aka kwashe dukkanin ‘yan kasar China da sauran ma’aikatan da ke aiki a wannan kamfanin kana aka saka jami'an tsaro a ciki. Dr. Yusuf Tanko Sununu dan majalisar tarayya ne mai wakiltar ƙananan hukumomin Yawuri Shanga da Engaski ya yi bayanin yadda wannan lamarin ya faru.
Sun shigo garin Engaski inda suka wuce suka tafi garin Gafara a wani kamfani da yake samar da tumaturi. Da niyyar su shiga wajen a yanzu dai da yake ana nan ana ta faɗa da su kuma wasu daga cikin sun dawo garin Engaski abinda da nake da tabbaci shine halin da ake ciki dai an samu salwantar rayuwa biyu guda a nan Engaski guda kuma a garin Gafara ina kuma yaba ma jami'an tsaro da suke a wannan gonan na tumaturi akan jajircewa da suka yi suka fuskanci waɗannan ‘yan ta’adda duk da yake halin yanzu dai ba mu da cikakken bayani na ko sun samu na ƙasa ko rayuwa a gefensu ko kuma su ‘yan ta’addan nawa aka kashe.
Har wayo na tuntuɓi wani mazaunin garin Musa Engaski don jin yanayin da ake ciki bayan zuwan na mahara.
Yanayin ya fara sassautawa duk da suka shigo Engaski sun yi dahalbe-halbe na randa bawo sun yi dahalbe-halbe saboda sauransu suka wuce suka je GV food din can. To can muna ta jin ƙarar suna ta halbe-halbe suna ana ta halbe-halbe can muka ga kuma hayaki ya tashi wurin. To daga nan sai muka je da halbe-halbe ya lafa sai suka sake dawowa suka zo nan suka biyo Engaski suka tsaya na randa bawo din nan suka yi ta halbe-halbe suka shigo cikin gari har sun halbe wani yaro guda wani kalin da fuska kuma ya ƙare. To gina suka koma suka tafi shagogi suka dubi kayan sanyi ne da wayoyi to wayanda ke kasama sun ci har da wata mashin mai dan haske sun kara da ita.
Wani abin ban mamaki a cewar dan majalisar tarayyar shine yadda ‘yan bindiga ke faɗa kamin su aikata sannan su aikata yadda suka tsara.
Labarin za su zo a garin Engaski da Gafara su je wannan kamfani ɗin yana bayyane kusan kwana uku da suka wuce. Wannan shi yake nuna irin daman da mutane nan suke da shi. Na yin aika-aikan da duk suka samu dama suka zo ƙauyuka suka kwari suka shidda mutane daga garuruwansu da suka kai ga suka yi abin da suke iyawa muna kira ga gwamnati a kawo mana ɗauki.
Wannan harin dai na zuwa ne lokacin da jama'ar jihar Kebbi ba su gama juyayi ba na jami'an tsaro na hukuma da na sa-kai kimanin 100 da 'yan bindiga suka hallaka ƙasa ga mako ɗaya kuma ko wannan yankin na masarautar Yauri jama'a na zaman zulumi ne a wasu ƙauyuka domin kusan kullun sai an kashe ko an sace mutane musamman a yankin na Engaski kuma so da yawa mahukunta na cewa suna ƙoƙarin shawo kan lamarin duk da yake a wannan karon na kira kaka kiran dana 'yan sandan Najeriya a jihar Kebbi amma bai ɗauki kiran da na yi masa ba. Rashin tsaro dai sannu a hankali yana ɗaiɗaita yankunan arewacin Najeriya da kuma kasara rayukan jama'ar yankin. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadiya na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Yayin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yunkuro wajen farfado da harkar noman alkama a fadin kasar, shugaban kungiyar manoman alkama ta Najeriya yayi wakilin mu na Kano Mahmud Ibrahim kwar karin bayani kan irin tallafin da gwamnati ta basu da kuma yadda suka raba shi ga manoman alkama. Ga dai yadda tattaunawar tasu ta kasance, inda ya fara gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Salim Salim Muhammad, shugaban manoman alkama na Najeriya. Alhamdulillah, kamar yadda na koka bara gaskiya ne, amma bana gwamnatin tarayya ta dubo wannan hawaye namu ta share mana shi. Mai girma General Muhammadu Buhari, shugaban kasar Najeriya, ya ce bai ga dalilin da ya sa za a ce kasar Najeriya da take da daman noma alkama. Duk abin da ake bukata ta noma alkama, Allah ya bata kuma ce ba za a noma ba. Muka ce masa ai siyasa shi, shi ta shi ma siyasa ce ta kashi, saboda haka siyasar duniya ya za su kuma shafi siyasar sa ta gida. Saboda haka shugaba sai an noma alkama. Alhamdulillah, yanzu wancan da muke da kai an sa lemanin mu noma alkama. Hekta 91,125 a Najeriya.
Limakon nawa a da?
To, a farko wancan da muka yi hekta 11,000 ne kacal. Kaga yanzu an rubanya mana. So, kaga gwamnati ta nuna kan cewar gaske take so take a noma alkama kuma a ci da ƙasa da alkama a Najeriya.
Amma cewa aka yi ku noma ko kuma dai akwai sinadari?
Akwai. Domin an ba mu tallafi. Iya adadin hekta da aka ba mu a noma, iya adadin kuɗin da aka ba mu kenan. Akan yan kalkalma suka nuna na bukatar manomi ya noma hekta da ita alkama.
No, kina.
An ba mu kuɗi sama da biliyan 31 mai noma alkama a ƙasa.
A iya bana kawai?
A iya bana kawai. To, mu kuma da muka tashi za mu yi noma, mu sai muka dubi yanayi, muka dubi kuma ka'idoji, ba ma wannan ba ma tukunna. Ita bankin tarayya ta ƙasa, ita kuma aka sa halewa ta ɗauki biliyoyin kuɗi ta ta siyo mana kyakkyawan iri ingantacce daga Mexico. Amerika ce, wato Southern America ta kawo mana. Kuma ta ɗebo masana masu ilimi, aka kawo su suka zo suka bada horaswa ga manomanmu akan yadda za a yi tsarin noma na zamani ba irin wanda muka saba yi namu na gargajiya ba. To, kaga in ka dubi da abin da gwamnatin tarayya ta samu salewa daga wurin shugaban ƙasa da kuma abin da shugaban ƙasan ya faɗa, kaga sun yi ram kenan, sun haɗu wuri guda kenan. Ra'ayi ya zama ɗaya.
Waccan gudunmawa ta bankin Najeriya ta samu ƙwararru da batun iri ɗin nan yana cikin waccan biliyan 31 da ita gwamnatin tarayya ta amince?
Shi irin yana ciki, amma horaswar kuma tana wani kaso na daban. Amma wannan biliyan 31 aka asale mana akwai shi kuɗin wannan irin, domin manomi zai karɓa kuma zai biya. A yanzu halin da muke ciki, mun shuka sama da hekta 70,000 a Najeriya daga cikin wancan 91,000 da aka bamu. Abin da ya kawo ɗan tsaikon ko shi ne ba mu yadda mu ba da kaya ga manomi ba sai mun je mun tantance shi.
Yawa, dama tambayar da nake so in maka kenan, ga gwamnatin tarayya ta yi wancan ta goma shi na biliyan 31, ga yunkurin babban banki don dai a tallafa muku. Kai ne shugaban manoman alkama na Najeriya. A ƙarshen wannan tsari, manoma nawa ne za su ci gajiyar wannan tallafi?
Kamar yadda na faɗa da farko, manoma dai 91 nan da 25 za su ci gajiyar wannan tallafi. 91 da guda 25. To, amma saboda matakai da muka ɗauka na kariya a kan wannan yunkuri da gwamnati ta yi da kuma kuɗi da ita sai a bankin tarayya ta sale mana, sai muka ga kada mu ba manomi kuɗi ya tafi ko kayan aiki ya karɓa ya tafi ya je saida mana kaya a kasuwa, gobe kuma a zo ana neman sa a neme shi a rasa. Saboda haka sai muka ɗauki matakai. Mataki na farko sai da mun tantance manomin nan. Na ɗaya mun yarda manomin ne, na biyu an ga gonarsa, na uku an auna gonar ma an san yawan raba'inta, domin za a ga manomi ya zo ya ce ina da hekta ɗaya, ka ɗauki kayan hekta ɗaya ka bashi, in ka je auna sai ka ga rabin hekta ma yake da shi. To, kaga ya zama asara kenan. Saboda haka sai mun auna gonar, mun tabbatar da mu raba'inta, sannan mu san adadin kayan da za mu bashi. A shi kuma kayan halau sai muka fito da wani sabon tsari. Idan ka zo za mu baka iri, mu baka taki, iya adadin buhunan da aka ce da za ka hautsina tare ka shuka. Idan ka shuka kuma sauran kayan sai mu riƙe. sai mu baka famfon ban ruwa. In mu baka famfon ban ruwa sai mu baka magani na ciyawa. Sai ka je ka noma. To idan lokaci kuma yayi da zaka ƙara shuka abin da ake cewa top dressing, ka ƙara yi wa ita shukar kwaskwarima don ta ƙara inganci da daraja, to sai kuma mu ƙara maka takin urea. Sai ka shuka. To da haka muke ba da kayan saboda mu gujewa
da tsuru-tsuru kuke bayarwa?
Ba da tsuru-tsuru ba. Da dai kadan kadan dai. Wato mataki-mataki da yake, ka san shi noma yana da mataki. Ba kawai za a yi a baka taki da iri da komai ka je ka watsa a gona ka tafi ka ce za ka wannan ba.
Gaba-gaba ne.
Akwai gaba-gaba da ake bi ta noma, ita ma mun muke bi wajen ba da kaya. In mun zo mun baka iri mun baka taki misali, sai muka je gonar ka sai muka shuka ba. To dan me kuma za mu baka famfon ruwa da wani maganin kwari da kuma wani urea da za ka yi top dressing. Ai asara kenan mun kara. An baka can ma baka cika rike ka ki rike amana. Ka ki shukawa kuma a ƙara maka wani abu. To za zo ka roba shi ana za same shi.
To yanzu in kuka hana shi sauran in an zo karɓar na abin da kuka bashi ya zai.
Ai a take ma muna baka wannan mun je gonar ka mun ga baka shuka ba za mu shaida mana da kayan mu. In ku ka kai kamu kasuwa ka sayar to za mu dauki matakai guda biyu. Na ɗaya za ka biya wannan kuɗin kayan adadin kuɗin kayan da aka baka. Na biyu kuma za mu yi ƙaranka akan kamar asarar irin nan da aka zo tun da ƙasar waje aka zo da shi.
Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Salim Salam Muhammad da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kori sai Julius Gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
A gaida Muhammad Baballe Hafiz, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Na farko ya fito ne daga Babba Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers. Yace VOA ina kira ga 'yan ta'adda kimanin 30,000 da wata cibiyar bincike ta ce suna aikin ta'addanci a Arewa maso yammacin Najeriya, cewa su yi wa Allah su ajiye makamansu don rungumar zaman lafiya, saboda zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Sai sakon haɗin gwiwa daga Isku Suleiman Madattai da Magaram tare da Sunusi Madattai da Magaram da Tasiu unguwar Tudu da Babandi Maman Bande da Hamidu Kalla Labuwa suka ce salam VOA Hausa. Gaskiya ya kamata gwamnatin Najeriya ta zauna da malaman jami'o'i akan teburi ta biya musu bukatunsu domin su koma kan aikinsu, saboda abin akan ɗiyan talakawa take ƙarewa.
Badalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
Wasu shugabannin yankin nahiyar Turai uku sun kama hanya zuwa Kyiv, babban birnin Ukraine, yayin da dakarun Rasha ke ci gaba da lugudan wuta a birnin da wasu sauran biranen kasar. Makonni kusan uku bayan da Rasha ta kaddamar da mamayarta a kasar. Wasu hare-haren sama da Rasha ta kai da sanyin safiyar yau Talata, ciki har da wani da ya fada kan wani rukunin gidaje, sun kashe akalla mutum biyu. Magajin garin Kyiv Vitali Klitschko ya ayyana dokar hana fita ta tsawon sa'a 36 wacce za ta fara aiki daga daren yau Talata. A yau ne kuma ake shirin zaman sasanta rikicin na Rasha da Ukraine, duk da cewa dakarun Rasha sun zafafa hararen da suke kaiwa kan birnin Kyiv da sauran manyan biranen kasar. An dai gaza cimma wata matsaya a wani zaman sasantawa da aka yi a jiya Litinin ta kafar bidiyo maimakon gaba da gaba da aka saba yi a kasar Belarus. Wakilin Ukraine Mikhailo Podolyak ya wallafa a shafin Twitter cewa ana kan tattaunawa amma kuma abin ya ci tura.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya a wannan shirin, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown wanda ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniya mu Mr. Chang, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.